haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin rana Asabar. Za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa. Idan ka sarar ba su manta ba, a makon da ya gabata shirin ya tattauna ne akan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa ƴaƴansu nasarar jarabawa, inda muka ji ta bakin Dr. Sadiq Abubakar, ƙwararre a fannin ilimi wanda kuma aka taba nadawa shugaban hukumar jarabawa ta kammala sakandare a Nigeria, wato NECO. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da Dr. Sadiq Abubakar.
Musamman da yake al'amuranansa da 'yan kudu, wanda zaka samu musamman lokacin da aka yi mataki na jami'oi, zaka samu ana cewa kuɗe da 'yan kudu da waye da sauransu. Amma ina tabbatar maka a arewa waɗannan abubuwa ba su jima da taɓarɓarewa da ɓaci ba, sai dai an kawo mataki na jami'a, wanda a nan ne ake cewa kuɗuwa da 'yan kudu da sauransu, wanda su sun jima a cikin irin waɗannan abubuwa nesa ba kusa ba, wanda mu'amalar ta kawo suka kawo taɓarɓaran wannan abubuwa a ɓangaren nan na arewa. Amma wanda yanzu ya zama kusan ruwan dare ko ina ana yinsa, tun na tabbatar maka dai alhamdulillah za mu yi alfahari cewa abun da dun muka karanta a lokacin da muke dalibai abu ne wanda yake mun tsaya an karantar da mu, mun tsaya mun koya, mun tsaya mu dama, kuma da tarbiyyar da kaje da shi, kuma ma tsoron Allah kansa yanda yake zuciyar mutane ana koyar da su cewa duk abun da za ka yi, ka yi da tunanin cewa ko da ba a ganin ka Allah na ganin ko kuma za ka yi shi ka sa ɗan tsoro Allah a ciki da kamanci, to za ka samu akwai sauƙi al'amura.
Kankara a ƙarshe kenan, Dr. Abubakar Sadiq, sai ka ji wata cibiyar kawai sai ka tsinci kanka a irin wannan cibiyar jarabawar ta kawai rubuta ko baka rubuta ba kaci ka zo ka samu ga yara nan, sai kuma kai yara ne ƴan uwanka, watakila ma ƴan garin ku ke jarabawa, shin tsakani da Allah wani mataki za ka ɗauka? Za ka kyale su ne su sha a guji na gaba ko akwai abin da za ka yi?
Ina tabbatar maka a matsayin da nake kuma na samu kaina ina matsayin ɗan talaka wanda alhamdulillah karatu ya kawo mu matsayin da yau muke, har mu muka kai a ce mu zo mu ba da wata gudunmuwa don al'umma, wanda da irin wannan mataki muka biyo da yanzu mai yiwuwa muna kan titi ana wasu al'amuran da mu da ba su ne ba, tunda baraka rasa wasu da shekarun su ya kusan na mu suke cikin wannan halayen ba. Tunda tabbatar maka ba wai maganar wasu wanda aka sani ba, mafi sauƙin misali da zan baka, a Gombe za a rubuta jarabawa na zo aka ce yata za a mata rajista, in tana jin wannan gira ta san mun ya kadaita, wanda da suka yi abin sun sani, aka ce za a kai ta wani gari wani ƙauye a wajen Gombe, yawanci ba a faduwa an yi jarabawa can. Na ce me yasa? Aka ce a nan dai ba a faduwa har an gama rajistar. Nace to a canja rajistar ta a dawo da ita nan cikin Gombe wannan guri. Hankalin ta tashi tace baba dukka waye ne a can zai ai can? Nace babu wallahi anan zaki rubuta, wallahi anan na tilasta ta rubuta jarabawa, da aka rubuta dukka wayen ta sun fadi jarabawa nan, ba wanda ya samu ainihin maki da ya kai 100 a cikin kawayen ta yawancin su. Amma Allah cikin ikon san da muka je karbuwa, tunda ta san kawayen ta kowa ya fadi, kuma inda aka ce nan ake ci abu yazo ba haka ba, to ina ita take tsammani? Da muka je ta natsai da ita nace ki tsaya ki roƙe yi roƙo Allah, ki tsaya kuma ki karanta littafin ki, sannan roƙon Allah ya biyo, ba ma ki roƙo Allah ki bacci ba, sai kin yi karatu ki ga yawa Allah kuma ya taya miki, sannan ki je ki rubuta jarabawa. Ba maganar wani a wani gu ko makamantansu. Haka wallahi ta zo ta rubuta jarabawa nan, Allah cikin ikon sa samu 218 wanda ya kai kowane kun za ta karanta a bata, sannan muka je mu karba kallo aiki ana mamaki, da muka je tana wani ta ba wani abu, ku duba mata kawai, aka duba aka ce gashi. To ina tabbatar maka wallahi ko ƴaƴan da nake na ciki na da na aifa sun san cewa in ga wani abu na jarabawa ya zo da kanta, lokacin da guguwa ta zo ana ce an ba ka shugaban ɗaya daga cikin kafofin jarabawa na kasa kaza kaza da kansu ka zo tana da yarce baba kawayena suna ce ai mu ka yanzu za mu ci jarabawa na mataki kaza tunda an ce wallahi babanmu ya zo shikenan ke kan wance ai kaza mun ji dadi wallahi sai za mu baki nan batsin mu da kanta tace na fushe da rancin ba ku sani ba ai ni mallan tuma mun yi jarabawa suna na fadiddiya to wannan shine gaskiyar iya magana kuma ina tabbatar maka inda ba mu koma tunani irin wannan ba to ba inda zamu je ba maganar dan kai baka taimaki danka ba ko wani wanda ka sani in har yazo zaka sashi shiga ta bayan ta window inda ake shiga ta kofa ka ce kana tunanin wai zaka dora shi akan wani abu da ya shafi al'umma to akwai rauni a ciki shi kawo mu kuma halin da muke ciki
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yazo a madadin kowa da kowa musamman ma wakilanmu Nasiru Adamu Elhikaya Julie Lewis Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya assalamu
A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu Makonni biyu kenan muka fara tattaunawa akan wani maudu'i da ya jibinci dalilan da yake sanya mata muzantawa ƴaƴan miji ko ƴaƴan kishiya lokaci ya cin mana akan ansar barista Aminu na cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekashewa har ya kai ga aikata rashin mutunci za mu daura daga inda muka tsaya to barista Aisha kamar baki amince da ra'ayin barista Aminu cewa laifin maza ke sanya zuciyar mata kekishewa ba ina dalili
eto wannan bazan ce ba laifi bane zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani iri sai mu duba aikin nan namiji muga idan yana da damar yi wannan kula da bibiya dare yayi ya dawo gida ba lalle ya san wani abu ba sannan da safe ya fita neman abinci ba lalle na da rana ba dan haka duk abin da za a yi wada za a yi shi a bayan idan mahaifin shi ne kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli danta tana iya ganewa idan sa yunwa yake ji ko ba shi da lafiya amma namiji shi Allah ya dora mishi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai bane zaki ga nan da nan namiji ya gane to wai bazan ce ba wai ina mata musu bane amma shi karan kansa kan ka dora mutun laifi kakan duba me daman makin da Allah ya ba mutum na wajen dakire wannan li da sanin faruwar sa idan bai yi amfani da su ba sai ka ce sakaci ne ko dai da ganga ko ya nuna halin ko in kula da wannan in a ganin mun dau wannan mizanin zamu iya gane namiji ya laifi ko bai laifi ba ba wai na zauna dan in kare maza bane kuma ba wai ina cewa wai ba su da laifi bane me bi dai laifin zai zo a wata sigar ta daban
Barista Aminu ko zaki shigo anan?
Ah wato abinda nake nufi ba shine kamar misali ban yadda da malama Aisha ba ita a halitta ta mace duba da duka addinan mu na addinin musulunci da addinin krista zaki ga sun nuna cewa ita mace kaman allo ce wato allo baya tsayuwa da kafafunsa sirri ya jingira ita a tarbiya da halitta irin ta mace tana jinginuwa ne ga wani ko dai mahaifi ko uba ko da ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a mahallin da muke magana kin ga muna magana yanda ake azabtar da yara da wala Allah ko dai uwarsu ta mutu ko ta fita ta bar gida to kin ga da matar da ƴaƴan duka tasirin kula da su yana hannun ubanni kuma ni kamar yanda na faɗa musamman irin shari'un da suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya ce miki kaso 85 a cikin 100 zaki ga cewa waɗannan abubuwan da ake yi suna tasowa ne saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen zaki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma bangare na biyu zaki ga in dai ba mutuwa ba, to yawanci zaki ga mutuwar aure ce take jawowa. To anan ma zaki ga misali mafi akasarin lokacin maza ba sa iya haƙuri da matansu ta hanyar yin tunani da hangen nesan cewa yanzu in na rabu da wance wani hali ƴaƴanta za su shiga. To kin gani, a gani na ga nake inda za mu dauko gyaran daga sama miyo ƙasa, mu fara duba su ainihin mazajen. Ya san cewar yau gashi naji an ce dan wane da uwarsa ta fita ga halin da ya shiga, nima bari nayi kokari ne haƙuri da uwarsu saboda ƴaƴan su samu cikakkiyar tarbiya da kulawa. Ba wai gaba ɗaya na sauka daga kan magana Aisha ba, a'a, ni abin da nake cewa daga farko sai mun fara dauko wannan. Idan muka dauko sai mu zo ita kanta mata, yaya ya kamata a ce ta kubuta daga wannan, ko da kuwa mijinta bai zamana yana kula da al'amarinta, ko yana sa ido, ko yana dubi da abin da yake faruwa a gidansa.
To amma ai su matan sun san ciwon haihuwa, kuma kusan dukkanin dan adam baya so a mishi wani abun da bai da kyau. To me zai sa baka so a maka kuma kake wa wani? To dan miji ne take muzantawa, ƴan uwan ƴaƴanta take muzantawa ana.
A matsayin ko kika taba ciki kika haifi da har kina buƙatar wani a duniya ya zo ya ce miki wai waki kula da wannan ɗan. Kowace mace tana san ɗan da ta haifa.
Haka.
To amma idan aka zo kan ɗan da bata haifa ba, musamman ɗan miji, in ta zo a matsayinta na matar uba, to kullum abin da yake bani mamaki shine, na ɗaya daman ni na san ba zai ma yiwu ba a ce waki so ɗan wani kamar yadda kika so ɗanki, soyayyar ɗanki da ɗan wani ai kunnan doki a kai. Amma abin da na yarda da shi kullum kuma nake gaya mata shine, tunda ban ce miki sai kin so shi kamar ɗanki ba, to kuma ai bai halatta kuma ki cutar da shi. In ka duba ka je ka gangaro sai ka gane wauta ce irin ta mace, musamman idan abu ya hada da kishi. Ko dan kina kishi da uwarsa shikenan sai ki ce zaki huce akan ɗan. Amma kuma a wata mafiya lokuta zaki gama wacce take musguna bata zauna ma da uwar ɗan ba, shi isa nake musu da masu cewa kishi ne. To menene dalilin ta na cutar da shi? Zan kuma maimaitawa, ko dabba ce ka shafa kanta za ta ji daɗi bare ɗan mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan kai wa maraya murmushi ma daɗi zai ji, balle ka ɗau alama ka bashi, shi ɗawawa ne, duk wanda ya nuna masa soyayya jin sa yake. Shin wani irin rashin imani ne ma da zai sa kina kallon ɗa yana jin yunwa ki hana shi abinci? Duk dai dabarun sa ta kawo su dalilai, shi isa idan neman agajin Ubangiji take a cikin mawuyacin halin da take ciki sai ta musguna wa ɗa. Karfa mu manta, yaro ƙarami ba shi da zunubi, kuma addu'arsa ko ya miki Allah ya isa ko kai ya miki Allah fa yana sani, domin shi ya baki amanarsa. Wannan dai babban mas'ala ce da za a yi ta magana a kai, kuma ana tausasawa, ana yin wa'azi, ana jan hankalin mata. Amma wai rashin kulawa da miji baya baki ko koshi da baki yi duk ba dalili bane nake azabtar da yaro. Sannan a cikin ayoyin Alkur'ani daban-daban sun nuna mana mahimmancin girmamawa da sausasawa. Yaran nan shin uwarsa ce ta mutu a maraya fito, ko uwarsa ce ta bar gidan, duk yaro sunan shi yaro yana buƙatar kulawa. Musulunci ya kwadaitar da mu wajen ciyarwa da shayarwa, hatta murmushin fuska. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in baka da abin da zaka ba wa mutum ka bashi, wai a ce wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ba, ƙarya take. Duk me yi ta yi son zuciyarta ne. Kuma ba wai ina faɗi dan ban yadda cewa mata na cikin matsala ba, na san mata suna cikin matsaloli. To amma ba sai sun azabtar da yaro za su warware matsalar su ba.
Barista Amina,
duk inda mutum yake Allah ya bashi wasu abubuwa da ya kamata ya yi amfani da su, hankalinsa da nutsuwarsa da jin dadinsa da abinda baya so a yi masa, to kada ya yi wa wani. To a wannan nima a nan kafin na je ga ita kanta macen, ya kamata a ce iyayenmu mata sun dage wajen yi wa ƴaƴansu tarbiyyar cewar ki san cewar ɗanki ba shi kadai ne ɗanki ba, kamar yadda al'adunmu suka koya mana. So idan na koma gaba ta biyu, abinda yake faruwa me yake biyo baya irin wannan? To gaskiya abinda yake biyo baya shine abinda yana komar da al'ummarmu baya, yana sawa a daɗe mana kallon jahilai, yana sawa a daɗe mana kallo irin na marasa imani. Dan ba zan faɗi suna ba, akwai matar da dan mijinta shekara 7, wannan case din kusan mutanen Kano da yawa sun san shi, mata laifi tun safe tace sai ta dake shi. Yaron ya gudu yini guda bai zo gidan ba, in ya shigo sai dai ya shigo sa bangarori da yake irin a karkara ne, ba a cikin ƙauyen birnin Kano bane. Sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci, ta zo ta shaki masa wuya ta cewa na kama shaka wuyan nan da te masa, ta matsi masa jijiyoyi a wasu cikin ɗan mintuna yaron nan ya rasu. Abin da ya biyo baya, an kai ta da goyo a bayanta, an kai ta gidan kurkuku, hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe ta. Mijinta ya ce ba zan zauna uwar mai kisan kai ba, yayyanta da kannanta matan da suke aikata wannan, ina jan kunnensu da cewa duk ranar da dubinsu ta cika to wallahi suna dandana kudarsu a hannun shari'a.
Pasauraro Alatilas ana za mu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako, ko sai ku tara da mu makon gobe. A madadin bakin nawa da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Ma'assalam. Daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum mura Amurka. Daga aladin ne dan uwa mai Allah. Sawala. Dan uwa na. Dan na ji. Kulika. Ku biya ga Allah. Ga Allah ya mutu. Buhari da kowa ne imama. Buhari sai yake ga mu kowa wahala ba. Allah kawa ba wani ina. Ni ne bawa. Ni wa ba ni ina gode ne. Ki kara masa. Saboda Allah na son godiya. Ku duba ku ni mutane. Annabi Musa. Saboda din da hadin da gata. Sun tsayi aka dole zubo musu da sama. Suka ce a'a, sun tsiri suka zo. Suka mutunce ma Allah. Mutanen adawa. Allah ba su ƙarfi shekara 100,000 da yan bisa sai su yi suka mutunce ma Allah, sai Allah ya jarrafe su da musiba mu kuma su arzikin mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA, da magana Yusuf Bazuka Mele da Gulalo a jihar Bauchi. Ina so ku ba ni dama na yi kira ga ministar agajin gaggawa ta Najeriya Adiya Umar Faruk. Ya kamata ki gaggauta sama wa talakawa, musamman mu 'yan jihar Bauchi, abinda zai rage mana raɗaɗin wannan sama da muke tayi na coronavirus. A gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta sama wa talaka abinda zai rage masa wannan raɗi. Wannan al'amari na coronavirus ya fa takura wa talaka, ya hana talaka sakewa abinci da abubuwan masarufi sun ƙara kuɗi. Ya fama da ake da talauci a ƙasa, talaka ya zai da ransa. Da fatan wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan waɗanda suke da ruwa da tsaki game da wannan al'amari.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka, mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan albasa ka tsaka karanci Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama a miƙa kokina ga gwamnatin jihar Katsina ko kuma Aminu Bello Musayar Rais. Ina kira dan Allah dan Annabi a wannan wata mai alfarma, ya kamata dokar ɗan mashina a ɗaga ta zuwa ƙarfe 10, domin wannan wata mai alfarma ne mu sami jin daɗi a wannan wata mai alfarma wanda bai kama na ta Ramadan. Idan Allah ya kai mu lokacin, muna fatan ga gwamnati mai adalci ya taimaka a ƙara mu dokar zuwa ƙarfe 10 ko zuwa ƙarfe 11, domin mutane su samu wannan watan albarkaci farmi da ke cikin shi musamman din da su wannan fitina da ke faruwa a ƙasar mu, kuma Allah ya yi mana maganin sa.
Assalamu alaikum sasa wa sallam mura America, sunana Ali ba Korije da ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yayi wa Allah don girman Allah ya tallafin da zai bai ya sanya shi hannun hukumar zabe a biro hononi kamar yadda mutum ke zuwa da ƙuri'a ya ga sunan shi a tantance shi ya zo da ƙuri'a shi ba ya tallafi in ba ka ba duk wani abu wanda an kai ba zai kai hannun talaka na Najeriya ba saboda azzalumai sun mamaye shi in ba ka ba kuma ya ga rabawar ka duk wani mai mukamin gwamnatin tarayya in dai ba zababbe na ba
assalamu alaikum bi Hausa sunana Muhammad Dan faran mushuru lokacin da Allah ya ina kira gare Allah kusanin da sakuna da mai girbin shugaban kasa bisa da jawabin da yawa 'yan Najeriya jiya game da ciwon da ake ce na coronavirus. Muna kira da shugaban kasa don Allah don za ka Allah ya yi haƙuri ya don mutane su je su nemi su sallolin su su dubaru din su. Idan har ya sa wannan doka a jihohi muna ganin su janye wannan dokar domin kada Allah ya haushi da mu. Kuma ya kama mu da wasu lauka na daban domin Allah shi ke ba da lafiya a lokacin da yasu kuma shi ke rantsa bawa da ciwo kuma lokacin da yasu ya kuma na kira da shugaban ƙasa a yi haƙuri don Allah a ban bayan Allah su ke shiga wuta ma Allah domin Allah bai halicci bawan shi wakaci don ya bauta mishi don haka Allah ya halicce mu don haka muna kira da shugaban ƙasa duk abin da za a sa a sanya shi amma maganar sallah ibada wannan gaskiya kamata a yi wannan doka a kada ta fi ta kuma sannan kiran mu ga shugaban kasa abinda yake ba su na tallafin nan magana ta fi sabilin lahabar isuwa hannun talaka talaka bai san ma ana raba shi ba saboda akwai lokacin da inda aka yi rabu wanda yake ma kan da Allah an siya sun fada abin ne kawai ba wani talaka wanda yake sake aka ba wannan abin idan har wannan tallafi ne yana daga cikin tallafin da aka ba su a to gaskiya a wannan karamin hukuma to an raba shi ne a siyasance kawai.
Assalamu alaikum mai magana malam mai zana hula gwanin ina kare yin wani Najeriya to wannan dokoki da suke su ka tsara mana sau da kafa amma fa kada mu dogara a kan su za su kare mu a mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu bi dokokin Allah mu roƙi shi insha Allah Allah zai yi mana amma su wannan din kan basu kuma ina kira gwamnoni ko in ina kira ga malamai wanda suke tare da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya su ba su shawara ko kana da kifa ka kara da wanka su sa malamai su mutu roƙon Allah akan wannan annoba Allah ya mana maganinta.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya ne daga sunana Ali Bako Rizeta. Ina kira ga shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah su sani talaka Najeriya na cikin kanki musamman arewacin Najeriya ga azumi ga da mana ta yi sannan an sa mutane cikin kanki babu tattalin da an kai musu idan su suna ganin suna cikin wadata da walwala su sani talaka na cikin matsala. A gode sashi Hausa na murya Amerika sunana Ali Bako Rizeta kabistan Najeriya.
Ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Sarki na jangwar zo abun kowa yayi a murna murnar mu hawan salla muna sanka saboda yin adalcinka kakaki abu kusa algaita abu kusa jin dadin masoyanka kaga sarauta da sassarfa ranan nan hawan gani dukka gumal muzazzaga Allah ya sassaka kafin rabbana a gaida ka ranan nan ta hawan gani shigan nan ta ka ta burge ni ka ci ado kana sheki fadawa a gefan ka Yan sarki mazan fama lawan agai da ciro manna
jinna yau muke ma sarki Ahmad Tambayzo sarki Ahmad bawan Allah
ka Ibrahim tafi dan nan agai da maza mazan fama wannan rana ta murna ce Mustafa ci gargai da maza kai ni mukai gaisuwa ramati yan sarki sannu shalilan jakadi yace
jinjina yau muke ma sarki Ahmad Tambayzo sarki Ahmad bawan Allah
ah dan magarin gumanni garan Ahmad
Fatima ke mu a gaida ki
Rukayya ya ce na gaida.
Masu turare, da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Sauraron shirye-shiryen ne daga